wahlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Bayan haka yan uwa, assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da saduwa a wannan yammaci na Lahadi 2 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1427 bayan hijira, wanda ya dace da 24 ga watan 9 shekara ta 2006 miladiya. Jiya, idan ba manta ba, mun tike ne a ƙarshen aya ta 39 cikin suratul anfal. Yau kuma za mu tashi aya ta 30 daidai. Kafin haka akwai tambayoyi kaɗan. 29 muka tsaje ko? Yau za mu tashi ta 30. Tambaya ta farko mai ita yana cewa, ka faɗa a cikin karatunka da ya shuɗe lokacin da kake fassara suratul an'am wajen wannan aya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab, cewa dukkan mutumin da ya karanta wannan aya ba tare da yayi tunani akan ta ba, to azaba ta tabbata akan sa. Menene karin bayani game da mu masu karatu na allo, wanda wani lokaci sai mutum ya rubuta simini ko rubu'in da ya kunshi wannan aya, ya kuma maimaita sau adadi da dama ba tare da ya taba tsayawa ko sau ɗaya yayi tunani ba, mu ma wannan hadisin ya shafe mu? Ina jin kun fahimci tambayar sa. A lokacin mun karanta hadisi na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dake fa'idantar da haka, cewa ana buƙatar lokacin da mutum ya zo ayar lalle ya tsaya yayi tadabburi. To idan mutum zai karanta ta sama da sau ɗaya a lokaci guda, tunani a karan fari ya ɗauke masa ba sai ya sake maimaita tunanin ba a karo na biyu da na uku har zuwa na ɗari, amma ya shuɗe ba tare da ya yi tunanin ba, shine abinda hadisin ke magana akai. Domin manufar saukar da Alƙur'ani mai girma shine don mutane su fahimci ayoyinsa, ayoyin kuma ba a iya fahimta su sai an yi tadabburi. Don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Littafi ne da muka saukar da shi a kanka don mutane su yi lura da ayoyinsa. At-tadabbur a cikin larabci shine ijalatul fikri, mutum ya kai ya komo cikin tunaninsa game da me wannan aya ta kunsa, me tace a yi, me tace a bari, wane irin hikimomi suke cikinta. To wannan kuma kowane mutum gwargwadon faɗin tunaninsa game da aya, gwargwadon faɗi da yalwar iliminsa. Mutumin da yake da ilimi mai yawa ya sha bamban da wanda yake tsaka-tsakiya, mutumin da yake da ilimi a mataki na tsaka-tsakiya ya sha bamban da wanda yake ɗalibin ilimi ne farko a fagen neman ilimi. Don haka dai mutum kowanne zai yi daidai ikonsa, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Amma dai makasudi ya dan uwa, lokacin da kake karatun Alkur'ani ko kake sauraron sa, lalle ya kasance kana tadabburi, tunda manufar saukar da Alkur'ani shine tadabburi. Mutum yayi tadabburin ayoyin da ke ciki dan kuma ya fahimce su, yayi aiki da su, ba kawai mutum ya karanta kadai ba, ba kuma mutum ya hardace kadai ba, a fahimtar ayoyin da aiki da su. Wannan ne yasa sahabbai suke daukar lokaci mai tsawo ba su hardace Alkur'ani ba, domin suka dauki aya 10-10 ne, waɗansu su aya 5-5. Kowace aya 10 idan mutum ya dauka baya ƙara wata 10, sai ya iya karatunta, ya fahimci ma'anarta, ya yi aiki da ita. Wannan shine tsarinsu na karatu na haddan Alkur'ani. Shi yasa sai a ce wani ya yi shekara 8 bai haddace suratul Baqara ba, wani ya yi shekara 3 akan Ali Imran, wani ya yi shekara 5 akan suratul Kahf. Ba daƙilewar ƙwaƙwalwa ba ce da rashin fahimta ta sa suke yin haka, a tsarin da suka ɗauka na karatun ne yasa suke yin haka. Shi yasa a datan idan an ce Alƙurra'u, ana nufin mutanen da suka haddace Alƙur'ani, suka san ma'anarsa, suke aiki da shi, su ake kira Alƙurra'u. Amma a yau ko idan an ce Alƙurra'u mahaddata, ma'ana waɗanda sun haddace Alƙur'ani ko da ko ba su san ma'anarsa ba. Kaga akwai bambanci tsakanin makarantan da makarantan yau. Makarantan da jama'u baina aljawdati fil qira'a ma'a fahmi al-ma'ana ma'a al-'amali bi muqtada ma qara'u, wato ga kyawun karatun, fitar da makharijul huruf, sifatul huruf, bin ka'idoji wajen karatu, sannan kuma ga fahimtar mai karatun ya kunsa, sannan kuma ga aiki da abin. Shi yasa ko rundunar yaki za a shugabantar sai a ce ina mahaddaci, wa ana ganin cewa ayoyi za su ja hankalin shi, ba zai ja da baya ba. To wannan haka ake so tsarin mana karatun Alkur'ani ya zama. Allah shi mana gaman katar. wannan yana cewa akwai wani dan uwa yana halarta wannan darasi duk shekara bashi da lafiya yana bukatar yan uwa su saki cikin addu'a Allah ya bashi lafiya dukkan wani wanda bai da lafiya a gida ko a asibiti ubangiji ta'ala shi ba su lafiya wannan yana cewa ayi gargadi ga yara matasa da yan siyasa suke amfani da su wajen shaye-shaye da lika hotuna da kashe juna da sarar juna da adda ko takobi ku saka babu wannan barna ce dan haka ma guguwar siyasar da ke tafe ta 2007 take da hadarin gaske sama da wanda ta taba shudewa a baya kun san saboda me shekaru guda bakwai din nan na yanzu wanda suke dab da shiga takwas na jamhuriya ta uku din nan ba a taba samun kudi ba a najeriyance irin su najeriya tunda take tunda aka halitta najeriya bata taba tara dukiya ba wanda kuma ta shiga hannun masu mulki irin waɗannan shekaru bakwan karshe da muke ciki to saboda haka galibin kudin nan kuma kadan ne waɗanda ake wa talakawa hidima da su kadan ne ake amfani da su dan raya ilimi dan gina asibitoci da kiwon lafiya dan gyara hanyoyi dan kula da harkar tsaro dan kyautata wa su kansu jami'an tsaro dan su tsare lafiya da rayukan jama'a kadan ne ake amfani da su ta hanyar haka sauran duk mutane sun mayar da su mallakar su sun bude asusu a bankuna na cikin gida da na kasashen waje suna investing din kudin talakawa sun mayar da su nasu na kansu to wannan tasa yanzu kowa yana son sai ya hau mulki wanda yake kai yana son sai ya zarce wanda bai hau ba yana son sai ya kwace to tsakanin bai so ya kwace da mai son ya zarce kuma kowa ya tanadi yan daba da yan tauri da yan sara suka waɗanda zai ba su naira 1,000 a cikin naira 1,000 shi zai bayanin yadda za su kashe ba su za su sarrafa yadda za su kashe ba naira 1,000 a cikin naira 1,500 wannan ta madara ce a baka kuma fasta da adadin da ake son ka like ko da daddare ko da rana sannan kuma 300 wannan kuma na kwaya ne sannan 200 kuma na wake da shinkafa ma'ana su za su sarrafa ma yadda za ka kashe kuɗin kai a ƙarshe mai ka tsira da shi babu abin da ka tsira da shi dan saboda sai ka sha kwaya ko sai ka soki sai mutum ya shaki sholisho sannan zai fit hankalinsa zai bace daga jikin shi yayin da aikin ta'addancin da zai yi yaje ya saru wani dan cimma manufar wani ya kashe wani dan cimma bukatar wani yayi illa ga wani dan biyan bukatar wani idan ka tashi ranar tashin kiyama ka ce da ubangiji mai tuna hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan wanda aka kashe da zalunci ranar tashin kiyama zai shake wanda ya kashe shi ga jini na faranya a wuyansa ya tsaya da shi gaban Allah ya ce ya ubangiji tambayi wani dan me ya kashe ni me ne ya kashe ni me ne masa to dan saboda haka ya kamata mu zama masu hankali kar mu bari bayan mutanen nan sun hana mu ingantaccen ilimin da zamu samu na primary da na secondary kuma su zo ragowar kwakwalwar tamu su dakilar da ita da kwaya da sholisho sannan kuma su bawo makami dan mu je mu kare musu akwatunan ranar zabe wallahi duk wanda aka yi haka da shi yayi hasara duniya da lahira a nan duniya ba abin da ya kulla a lahira kuma wuta tana jiran sa dan ran mummuni yana da tsada ran mummuni yana da kima a wurin Allah ran mummuni yana da daraja ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a gindin Ka'aba ya kalli Ka'aba ya kalli mutane ya ce ya ke Ka'aba ke ce wuri mai alfarma ya ɗakin Ka'aba kai ne ɗaki mafi daraja a ban kasa tare da haka ran mummuni ya fi ka daraja a wurin Allah bawa mummuni da Allah ke kishinsa wani ya baka makami ka je ka kashe shi don cimma manufarsa ko don kai wata manufa taka ta kai kadai don haka ya kamata matasa ku yi hattara ni ban ce kar ku karbi kuɗi bai dan an baku dan aljihun ku ba ko ko ba kuma mutum ya muku nasiha kar ku karbi kuɗi shirme yake yi za ku karba ku karba amma ku yi gaskiya ku karba ku yi adalci ku karba ku tsaya ku kare wanda kuke ganin shi zai inganta rayuwarku halin da muke ciki hali ne mafi tsanancin hali ba a taba shiga irin wannan hali ba a Najeriya da talauci da wahala da fatara sannan kuma ga kuɗi da yawa din amma rashin ingantaccen shugabanci ya jefa mu halin da muke ciki ka duba jami'an tsaro kana zaune a Sokoto a yi maka transfer Maiduguri ko daga Maiduguri a kai ka Sokoto idan an kai ka Sokoton nan ba dangi iya babu na baba kana da mace ɗaya da ƴaƴa bakwai ba ruwan kowa da inda zaka zauna kai dai ka je kai reporting a Sokoto rana kaza ga watan kaza ba haka ake musu ba sannan bindigogin su irin dogaye rabi itace rabi karfe tun wanda tsora mulkin mallaka suka bar mana dan girman Allah ya za a yi tsaro ta wannan hanyar su kuma yan fashi da manya-manyan makamai ta yaya za a yi harkar tsaro a irin wannan yanayi ga wahala ga ba su da ingantaccen tsarin aiki wace lafiyar 'ya'yansu ba wanda ɗansa yake da future, shi kanshi ya riga san haka, ya kalli ɗansa yana jin tausayinsa, bai ci bai sha, ballantana ilimi, ballantana kiwon lafiya, ya za a yi tsaro ta wannan harkar. Sannan kuma akwai kuɗin ba wai babu ba, amma waɗansu mutane sun mayar da sunan su kaɗai. Lahira akwai bayani, Ubangiji ba zai kyale waɗannan al'amuransa ta ba haka ba. Lallai ranar tashin kiyama sai an yi kididdiga, abinda ka ɗauka da abinda ya ɗauka da abinda suka ɗauka da abinda kuka ɗauka, wallahi tallahi sai mutum ya yi bayani a gaban Allah ranar tashin kiyama. Babu yanda za a yi wuce a haka, ba zai taɓa yiwuwa ba ya wuce a haka. Kar ka ɗauka ka ci bullis, kar ka ɗauka duk abinda ka samu a maho, ba wani nan, akwai kiyama tana nan tana jiranka, tana nan tana jiranka, tana nan tana jiranmu mu duka. Kowa za a yi masa sakamako gwargwadon irin aikinsa. Aljaza'u min jinsil amal, fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Amma mugun tanadi da waɗansu daga cikin 'yan siyasa suke a yanzu na tusaudan asabin dinnan, abin yana da ban tsoro. Jami'an tsaro sun fi kowa sanin wannan abinda. Kawai zaka ja hankalin mai hankali, ka ja tunanin mai tunani a kai, shi ne ya ji tsoron Allah, ya tuna zai koma ga Allah. Inna rabbaka labil mirsad, lalle mutum zai koma ga Ubangiji. Dukiya ko mai ka mallaka ba za ta hana ka mutuwa ba, mulki ba zai hana ka mutuwa ba, zaka mutu kuma Ubangiji ta Allah zai maka hisabi ranar tashin kiyama. To duk mai hankali idan ya tuna haka, to sai ya sake lissafi, ya sake lale, ba irin wanda ya lalo ba a da, don wannan jirgin ruwa ne da ba zai kaka gaci ba. Allah tsare mu. Za mu tashi faɗin Allah ta'ala, wa idh yamkuru bika allazina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka, aya ta 30. Mai Allah ce,
a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa idh yamkuru bika allazina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.
Ubangiji ce, wa idh yamkuru bika allazina kafaru, tun lokacin da kafirai suka rinka kulla makirci a gare ka. Yamkuru bika allazina kafaru, kafirai suka rinka kulla makirci a kanka. Lafazin al-makru yana nufin al-khadi'a, yaudara, ko kuma al-hila, wato dabara, ko kuma muhawalatu iza'il ghairi an khafa'in, kokarin cutar da wane a boye ba tare da wannan ya sani ba. Wannan shine makaru, shine makirci. Kafirai sun rinka kokarin cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, su tattauna a boye, su yi musayar ra'ayi, su yi musayan dabaru, kowa ya kawo tashi dabara yaya za a cutar da shi ba tare da ya sani ba. Tun lokacin da hakan ya rika faruwa, kafirai suka rinka kulla makircin cutar da kai a boye ba tare da ka sani ba. Ijtama'u lil mushawarati fi sha'nihi bidarin nadwa, wato sun taru kenan a darin nadwa, wani wuri ne na taro a Makka da suke haduwa don zartar da al'amarin da ya shafi garin. Abinda suka zartar, liyuthbituka, ko dai su kama ka su daure, aw yaqtuluka, ko kuma su kashe ka, aw yukhrijuka, ko kuma su kore ka daga gari. Wato kenan, wani ya bada shawarar a kama shi a daure, wani ya bada shawarar a kashe shi, wani kuma yace a'a, kamata yi a kore shi daga gari. Sun rinka kulla wannan dabara a boye ba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya sani ba. Amma Allah ya saukar da wahayi, yake sanar da shi dan tunatar da shi ni'imar da yayi masa, ta faɗakar da shi hakan, wanda ba zai iya gane hakan ba dan wahayin Allah ba. Wanda wannan dalili ne da ke nuna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai san gaibu ba, domin da ya san gaibu lokacin da suke mitin din zai fahimta, zai gane. Amma bai gane ba shi da kansa sai bayan an saukar da wannan aya a kansa. Ubangiji ya ce, wayamkuruna wayamkurullah, wayamkuruna, suna kulla makirci da daddare don su cutar da kai. Wayamkurullah, Ubangiji ta'ala na mayar musu da martani kan makircin. Wallahu khairul makirin, Ubangiji ta'ala shi ne fiyayyen masu dabara, shi ne fiyayyen masu sanin hanyar da za a isar da amfani ko cuta ga wani. Ba wanda ya san hanya mafi sauki ta isar da cuta ga wani irin Allah, ba wanda ya san hanya mafi sauki ta sadar da alkhairi ga wani irin Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmad dan Hanbal ya rawaito hadisi, shi da waninsa cikin malaman hadisi irin su Abdulrazzaq As-San'ani, irin su Ibn Jarir At-Tabari a cikin littafin tafsiri, irin su Ibn Hisham a cikin littafin sira, daga Abdullahi dan Abbas, Allah shi kare yadda a gare shi dangane da fassara wannan aya. Abdullahi dan Abbas yace tashawarat quraishul laylatan bi makka, quraishawa sun hadu sun yi shawara a wani dare a cikin garin makka. Fa qala ba'dhum, wani sashi cikin su suka ce idza asbaha fa athbituhu bil withaq yuriduna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, suka ce kawai abinda za a yi ya wayi gari da safe kawai ya ga mutane karti a kofar gidansa a kama shi a daure shi da igiya. Idan an kama shi an daure a igiya, sai a sa ko a gaban dutse ko a wani daki a kulle, a rufe dakin ta ko ina, sai yar karamar taga wadda ta hanyar haka za a rinka jefa masa abinci, a kyale shi a haka har ya mutu. Suka tattauna akan haka. Wa qala ba'dhum, wani saki suka ce baliktuluhu, a'a mafi kyau shine ku kashe shi. Wa qala ba'dhum, wani saki suka ce bal akhrijuhu, ba haka za ku yi ba, ku kore shi daga gari. Abdullahi dan Abbas ya ce fa atla Allahu azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala zalik, sai Allah madaukakin sarki ya sanar da annabinsa irin abin da suke tattaunawa akai. Fa bata aliyun ala firashin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tilkal layla, Ali bin Abi Talib ya je ya kwana a shimfidar annabi da daddare suna tsammanin annabin ne. Wa kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hatta lahiqa bil ghari, annabi ko ya fita cikin duhun dare har sai da yaje kogo dake cikin dautsin Saur, yaje kwana a can. Wa batal mushrikuna yahrisuna aliyan yahsabunahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, mushrikai ko da aka tanada karti majiya karfi wadanda za su kashe shi tunda sun yanke shawara kisan, suka tsaya suka suna gadin suna fakon annabi sallallahu alaihi wasallam a shimfidarsa, ba su san cewa Aliyu bane a shimfidar. Falamma asbahu, yayin da suka wayi gari saru ilaihi, sai suka je za su far masa. Falamma ra'au aliyan, yayin da suka ga ashe Aliyu ne akan shimfidar, raddallahu makrahum, suka gane ashe Allah ya mayar musu da martani game da makircin su. Faqalu aina sahibuk, sai suka ce ina mutumin ka yake. Qala, sai yace la adri, ban san ina ya nufa ba. Faktasu atharahu, sai suka bi sawunsa, suna ta bin sawu. Falamma balagul jabala, yayin da suka isa inda dutsen da kogon da annabi ke ciki yake, khalata alaihim, sai sawun ya bace, suka rasa ina sawu yake. Fasa'adu fil jabal, suka hau dutsen, su leka nan su leka. Famarru bil ghari, suka zo daidai kogon da annabi ke ciki. Fara'au ala babihi nasjal ankabut, sai suka ga giza-giza yayi saka a kofar kogon, wanda alama ce ta cewa an dade ba a bi ta nan ba, domin inda wani ya bi ta nan da ya yaye wannan sakar da gizo-gizo yi. Faqalu, sai suka ce law dakhala hahuna lam yakun nasjul ankabut, inda ya bi ta nan da babu wata saka da za a gani ta gizo-gizo, ala babihi a kofar wannan kogo. Famakatha fihi thalatha layalin, annabi ya zauna a cikin wannan kogon dutse har kwana uku, ana shirye-shiryen yadda za a yi hijira. Shi da sayyidina Abu Bakar Siddiq suna son su sami wanda yake gwani wajen sanin hanya, kasaba hanyar da aka saba bi yau da gobe dan za a bi sawunsu. Suna son a bi wata hanya ta kurda-kurda ta dabara yadda za a isar da su Madina. Kwana uku suna tanaji. To wannan riwaya na kawo ta a haka dan galibin abin da ke cikin littattafan tafsiri kenan da littattafan sira, sai dai malamai sun tattauna akan riwayar, sun tattauna akan ta, tattauna mai yawa, waɗansu sun inganta ta min awwaliha ila akhiriha, kamar al-Imam Ibn Kasir a cikin tafsirinsa ya inganta ta, Ibn Hajar a cikin Fathul Bari ya inganta ta. Waɗansu malamai suka ce a'a, a cikin riwayar akwai rawi, akwai cikin sanadin riwayar akwai rawi majhul, don Ibn Ishaq ya ce haddathani man la attahimu, ya bani labari wanda ba ni da tuhuma a kansa. Suka ce kai in baka da tuhuma a kansa faɗi sunansa mu, ko mu gane muna da tuhuma ko babu, kai kaɗai ne baka da tuhuma a kansa. To wannan sai kawo cikas wajen a karɓi hadisin, ina fata an fahimta, don da ya bayyana shi an riga an san wane ne, to sai a gani shin yana cikin waɗanda ya cika sharuɗin karɓa a karɓi ruwayarsa ko bai cika sharuɗa ba, don a kyale masa ruwayarsa. Don haka waɗansu malamai suke ba'ifantar da wannan riwaya, irin su Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani, Allah ya ji kansa da gafara. Waɗansu kuma suka yadda da wani kaso na kissar, wani kaso suka ba'ifanta shi, kamar tun daga farkon cewa Quraishawa sun taru a darin Nadwa, sun tattauna kan yaya za su yi da annabi sallallahu alaihi wasallam, waɗansu sun tabbatar da wannan riwaya. Amma maganar an bi sawunsa ya shiga kogon dutse da har gizo-gizo ya yi saƙa a ƙofar kogon dutsen, suka ce wannan duk abin da ya nuna haka hadisi ne da'ifi, da haka ba za a iya tabbatar da wannan ba ta hanyar hadisi da'ifi. Amma dai a jumlace ya 'yan uwa, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle ya samu labari cewa ana yunkurin kashe shi, sawa'un an yi mitin ne a darun nadwa ko a wuri na daban, wanda shi da kansa yaga ya kamata yayi hijira bayan Allah ya masa izini, ya kamata yayi hijira zuwa Madina. Ummuna Aisha take cewa da wahala wata rana ta zo ba tare da annabi ya zo gidanmu ba, ko da safe ko da yamma, wato gidan sayyidina Abubakar. Wannan ke nuna karfin alaka da abokantaka tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar. Wannan fatun a Makka kenan kafin ma a yi hijira, tace da wuya a waye gari annabi bai zo gidanmu ba ko da safe ko da yamma. Tace wata rana da garjin azhar, rana ta yi rana kawai ba mu yi aune ba, ba a tsammanin maziyarci, sai ga annabi ya shigo. A lokacin da ya shigo kuma ya sa rawani ya rufe fuskarsa, sai idanunsa ne kawai suke fitowa don canja kama. Tace tun daga lokacin sai aka fahimci lalle akwai wani babban al'amari. Na farko ya kawo ziyara a lokacin da bai saba kawo ziyara ba. Na biyu kuma ya rufe fuskarsa ba a shaida ko ina, sai idanunsa. Ya shigo mutaqanni'an, yace da sayyidina Abubakar, Ubangiji ta'ala ya umarci ni da yin hijira, dan haka nazo in labarta maka. Sai sayyidina Abubakar ce sai dai mu tafi tare. Sai dai mu tafi tare. Suka fita tare a wannan lokaci, suka tafi cikin wannan kogon dutse, suka buya su biyu. Yar sayyidina Abubakar na Asma'u ita take tanadan musu abinci, abincin da za su yi guzuri da shi, irin abusar da abu dan kariya ba sai an bukaci dafawa ba nan gaba, aka sa a cikin buhu, ta yage wani bangare na zananta, ta daure bakin buhun, ta je ta ajewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan Amir ibn Fahira ya zanto yana ko yana kiwon dabbobi, yana gadin kogon dutsen, ya ga karwo ne biyo ta wajen. Da daddare idan ya dawo daga kiwo, ya tatso nonon dabbobin ya kawo wa sayyidina Abubakar da annabi sallallahu alaihi wa sallam, shine abincin su har tsawon kwana uku. Sannan kuma daya daga cikin ƴaƴan sayyidina Abubakar shi kuma yana shiga cikin Makka da rana, yaje yayi yawo, yaje mai ake cewa ya zama dan leƙen asiri. Idan an tattauna ya tara bayanai, da daddare yazo ya rahoton wajen annabi, yace an ce kaza, an ce kaza, ana kokarin ai kaza, ai wani ma ya musulunta an kama shi, wani an daure shi, wani an buge shi, ya tarawa annabi bayani. To a lokacin kuma sayyidina Abubakar ya nemi gwani wajen sanin hanya, shine Abdullah ibn al-Uraiqit. Abdullah ibn Uraiqit kuma kafiri ne a lokacin, bai ma musulunta ba. Aka yi jinga da shi zai bi da su taɓa rauniyar hanya zuwa Madina, ba ta hanyar da kowa ya saba bi ba. Aka tanadi dabbobi, aka yi lokaci, annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo, suka tafi, suka yi tafiyar sati guda akan hanya har kafin su isa Madina. Wannan a jumlace ina faɗin abin ne ba tare da koro kissar daga farkon ta har ƙarshen ta ba, amma dai ku gane cewa kissar sun taru sun kulla makirci don su cutar da annabi, akwai ta, akwai wani burbushinta, amma kissar saka da yanan gizo-gizo yayi, wannan babu ita a cikin riwaya. Amma kissar annabi ya shiga cikin kogon dutse, shi da sayyidina Abubakar sun yi kwana uku a ciki kafin su fita, wannan akwai ta a cikin Bukhari, kai akwai ta ma a cikin aya cikin suratul Tauba, za mu kai gare ta insha Allah. Izhuma fil ghari iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana fa anzala allahu sakinatahu alai. Da haka lokacin da kake rushe riwaya, sai ka lura da menene zai iya samun karbuwa da menene ba zai iya samun karbuwa ba, gurgurdan abinda malamai suka bayyana, ba gurgurdan abinda kai ka fahimta da zauƙinka kai kadai ba. Ubangiji ta'ala ya ce wa iz yamkuru bika alladhina kafaru, tun lokacin da kafirai suke kulla makirci akanka, li yuthbituka, ko dai su kama ka su daure, aw yaqtuluka, ko su kashe ka, aw yukhrijuka, ko su kore ka daga gari, wayamkuruna wayamkurullah, suna kulla nasu makirci, Ubangiji ta'ala kuma na kulla dabarar da zai fitar da kai. Lafazin shi almakar din yana nufin makirci ko yana nufin dabara. Idan mutum yayi amfani da dabara wajen tabbatar da gaskiya da rushe ƙarya, to ya zanto makarun mahmud, wato makirci abin yabo. Amma idan mutum yayi amfani da dabara wajen tabbatar da ƙarya da rushe gaskiya, ya zama makarun mazmum, wato makirci abin zargi, abin akushe. Da haka su makircin su abin akushe ne, amma makircin da za a siffanta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da shi almakaru, idan an jingina shi ga Allah, wannan ana nufin abin yabo. Da haka Ubangiji ta'ala baya yin almakaru mutlaqan sai fi muqabalatil makri, almakaru fi muqabalatil makri. Su sun yi makirci, Ubangiji ya mayar musu da martani, su da suka yi nasu ya zama mai abin zargi, abin kushe. Na Ubangiji wajen mayar musu da martani ya zama mai abin yabo, adalci, sakamako na abin da suka yi. Wajza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha, kenan sakamako ne na abin da suka yi. ina fata an fahimta. Shi yasa Allah ce wa yamkuruna wa yamkurullah, kuma da nuri yace wa makaru makara wa makarna makaran wa hum la yash'urun fanzur kayfa kana aqibatu makrihim anna damarnahum wa qawmahum ajma'in fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu inna fi dhalika la ayatan liqaumin ya'lamun wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ya rage malaman tafsiri suka ce wannan ayar shin makkiya ce ko madaniya? Suratul anfal dai gaba ɗayan ta madaniya ce. Waɗansu suka ce ita ayar wannan kadaitacciyar ta ƴar makka ce, amma waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a, ita kanta ma ƴar madina ce, domin saukar da ita a madina dan bayanin wani abu da ya faru a makka, wannan ya faru ne dan tunatar da annabi cewa ka tuna wata ni'ima da Allah ya maka da can a makka, irin yadda yanzu kuma ya maka ni'ima ka ci nasara a yakin Badar. A tunatar da shi ni'imar da ta wuce, a haɗa kai tsakaninta da ni'imar da take dan ya yawaita godiya ga Ubangiji, ya dace da abinda Allah ce la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid. Ubangiji ce
wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadha in hadha illa asatirul awwalin وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون.
وبنجد وإذا تتلى عليهم آياتنا, yayin da aka karanta musu wani sashi na ayoyinmu, qalu sai su ce qad sami'na, hakika mun ji abin da aka karanta na ayoyin Allah akan mu. Law nasha'u laqulna mithla hadha, mu ma inda mun so, inda mun ga dama, da mun fadi irin wannan zancen. Menene sabo a cikin wannan? In hadha illa asatirul awwalin, wannan din ba komai bane face asatirul awwalin, tatsuniyoyi ko kuma labarai na al'awwalina, mutan farko na da suka shude baya a tarihi. Wato wani sashi daga cikin kafiran Makka suke fadin haka idan an karanta musu alqur'ani, amma da dunsu yadda cewa wahayin Allah ne, aike ne da Allah yayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa ga ɗaiɗaikun al'umma don su yi imani da shi, su rabauta, sai su ce ko alama wannan ba wahayi bane, wannan ba zancen Allah bane, tatsuniya ce ko labarai ne irin na mutan da aka tattara aka fada mashi, shi ma yazo yana fadawa mutane. Dan haka in ko labarai ne, yo ai kowa ma in ya ga dama zai iya kirkiro labari, kowa ma in ya ga dama zai iya bada labari. Law na sha'u laqulna mithla hadha, inda mun so, inda mun ga dama, da mun fadi zance makamancin wannan. In hadha illa asatirul awwalin, wannan din ba komai bane face tatsuniyoyin mutan da. Wa qalu asatirul awwalin katatabaha fahiyatum la alaihi bukratan wa asila, suka ce labarai ne na mutan da, iktatabaha ya nemi a rinka masa shifta cewa ce mun kaza ne kuma in rubuta, ba na labari in rubuta, ya tattara su gaba daya ya zo ya ce wai wahayi ne. Haka su karkacewa Ubangiji ta'ala mayar da martani a madadin annabi, ya ce qul anzalahu allazi ya'lamu sirra fis samawati wal ard innahu kana ghafurur rahima, kace da su wanda ya saukar da wannan alqur'ani shine wanda ya san sirrin abin da ke cikin sammai, ya san sirrin abin da ke cikin kasai, shine ya saukar da shi. ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر وبنجي لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين, من san cewa wai suna kirkirar magana su ce wai wani ne cikin mutane ya koyar da annabi wannan alqur'ani, Ubangiji ta'ala ce ko alama ba haka bane ba, lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ajamiyun, wanda suke zargin shi koyawa da annabi alqur'ani din ba ajami ne, ba ya da fasaha. Wa hadha lisanun arabiy mubin, shi ko alqur'ani cike yake da fasaha, zancansa a fili yake, larabci ne gyararren larabcin da babu kuskure a cikin sa. Ta yaya za a yi wani mutum ba ajami mara fasaha kidahumi ya koyar da zance mai cike da fasaha da bayani? Ai, akwai cin karo da juna tsakanin abinda alqur'ani ya kunsa da kuma wanda ake da'awar shi ya koyar da annabi alqur'anin ba Allah ba. Ina fatan kun fahimta. Ma'ana dai Ubangiji ta'ala ya mayar da martani akan su dangane da wannan da'awa ta su. Malaman tafsiri sun tattauna kan cewa wane ne wanda ya faɗi wannan magana cikin kafiran Makka? Waɗansu suka ce shine An-Nadr ibn al-Harith. An-Nadr ibn al-Harith, wannan zance shi yafi karfi cikin dukkan zantuka, don shi mutum ne dan kasuwa, yakan je kasar Fasha, wato kasar Farisa, ko kace kasar Fasha. Idan yaje ya ga littattafai da suka shafi labarai, ka san mutane ne masu tsohuwar hadara, tsohuwar civilization, mutanen Fasha, idan ya ga littattafai da labarai sai ya kawo. Lokacin da annabi ke karantar da alqur'ani, shi ma sai ya kafa majalisi a gefe, yana karantawa mutane labarai da kissoshi, wai dan ya janye hankalin mutane daga alqur'anin da manzo Allah ke karantar da mutane. Da ya ga cewa hakan takici, sai ya ga cewa fa ko da yana ganin yana burge ku, irin abin da kuka ga yana kawo muku shine nema irin nawan, ba bambanci. Nawan tatsuniyoyi ne, shi ma nashin tatsuniyoyi. Nawan labarai, shi ma nashin labarai. Kaji labarin Adawa, Samudawa, da wane ne, duk dai labarai ne, ba wahayi bane. Wai abin da yake so ya ce qur'ani ba wahayi bane ba, to Allah ko ya riga ya tabbatar da cewa alqur'ani wahayi ne. Wama huwa biqawli sha'irin qalilan ma tu'minun wala biqawli kahinin qalilan ma tadhakkaruna tanzilun min rabbil alamin, saukakken littafi ne daga Allah ubangijin ta da kai. Suka ce launa sha'ul qulla misl hadha in hadha illa asaitrul awwalin wa idh qala allahumma, tuna kuma lokacin da suka rika cewa allahumma in kana hadha huwa alhaq min indik, ya Ubangiji in har wannan alqur'ani gaske ne daga wajenka, fa amtar alaina hijaratan min as-sama, to ka aiko mana da duwatsu, ruwan duwatsu daga sama, aw itina bi azabin alim, ko kuma ka kawo mana azaba mafi radadi. Wai abinda suka faɗa kenan. To wannan magana wanda ya faɗe ta kamar yadda hadisi riwaya ta nuna cikin Bukhari, wato shine Abu Jahal, shine kangarewarsa ta kai ce da annabi, in dai wannan alqur'ani da kake da'awa gaske ne, Allah ya saukar maka da wahayi akan sa, to muna roƙon Ubangiji ya saukar da azaba akan mu. Kaji da Allah irin wannan mafi munin magana, mafi munin magana. Shine wani ya so ya gorantawa Muawiya, wani bayhudi da ya gama da shi, yace ban taba ganin wawaye ba irin mutanen Kalarabawa. Yace saboda me? Yace ah, mutumin da zai ce Allahumma in kana hadha huwa alhaq min indika, ai da ya kamata yace fahadina ilayhi, ya Ubangiji in wannan abu gaske ne daga wajenka ne, shiryar da mu gare shi. Amma madadin ya fada ka dan wauta, sai ce fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw itina bi azabin alim, yace ba wutar tafi wannan a duniya. Sai ce haka kai ce, yace eh haka ne, yace ni ma ban taba ganin ba wawaye irin mutanen ka Yahudawa. Yace saboda me? Yace a mutanen da aka halakar da Fir'auna dangane da su, sun zo bakin teku za su ketare ruwa, ba su da kwalo-kwalo. Aka sa annabi Musa ya dauki sanda yadda kite kun ya dare gida biyu, fam falaka fakana kullu firqin kattawdul azim. Allah ce fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la takhafu darakan wala takhsha, suka bi hanya kekasashiya suke teku, amma ketare wasu daga wurin ke da wuya, tufafinsu ma da damshin tekun a jikinsu. Amma yayin da suka wuce ta wani kauye suka ga ana bautar gumaka, sai suka ce ya Musa ji Allah na ilahan kamalahum aliha, annabi Musa ce innakum qaumun tajhalun, sai ya kai Musa mu ma nemo mana waɗansu alloli da gumaka mu rinka bauta musu, irin yadda wannan kauyawan suke da gumaka su ma suke bautata musu. Ce kuma in wauta ce ai Yahudawa sun yi, to mu kuma duk mun gaskata su, lalle Yahudawa sun yi wauta, kuma lalle su Abu Jahal kuma sun yi wauta. Kaga lalle ya tabbata sunansa Abu Jahal. Da in ba haka ba, ya zai ce in kana hadha huwa alhaq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama aw itina bi azabin alim. Magana ce mummuna, wato gatsai ne suke wa Ubangiji ta'ala, ma'ana ko kuma suna kalubalantar Allah, wai a gaggauto musu azaba. Wa yasta'jilunaka bil azab walaula ajalun musamman laja'ahum al azab wa la yatiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun. Yasta'jilunaka bil azab wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Ubangiji ce suna neman a gaggauto musu da azaba, ba dan wani alkawali ba, ba dan wani lokaci kaidaje ba da muka ajiye cewa sai in yayi azabar za ta zo. Ai da azabar ta zo, jinkirinta bai nuna Allah ya kasa ba,
a'a ubangiji ya riga ya timing ya sanya lokaci ya tawqit hunaka tawqitun ilahi sanya lokaci na musamman da Allah yayi wani ba zai ce ya jawo lokacin ba bayan bayyi ba suna cewa ajillana qittana qabla yawmil hisab a gaggauto mana da rabanmu na azaba kafin ranar hisabi ta zo haka da suka riga fada to amfanin hikaito wannan a cikin alqur'ani ya yan uwa dan ku ga irin gogormayar da annabi yayi wajen da'awa ka duba kana kiran mutum zuwa ga alkhairi amma yana mayar maka da martani da irin wannan dattin magana da irin dattin harshe da kazantar baka irin wannan amma annabi ya jure bai gushe ba yana dai kiran su bai gushe ba yana kiran su yana maimaita kira da da'awa to haka ake san kai ma mai da'awa duk abinda wato wanda kake kira zai faɗa ma na bakar magana sakamakon bai fahimce ka ba ko ya fahimce ka baya son a fahimce ka kada ka damu ya zage ka yayi maka habici yayi maka kage yo ga bawa fa saboda kangarewa yayi wa ubangiji ballantana kai kai bawa ne halitta irin sa wanda ke da farko yake da karshe dan ya faɗa ma bakar magana sai me ga wani bawa kasashe ya faɗa wa ubangiji wanda ke da kamala ta kowane bangare irin wannan bakar magana an faɗa a gaban wanda yafi kowa kishin Allah shine manzon Allah kuma ya jure sallallahu alaihi wasallam dan me kai dan wani ya faɗa ma bakar magana ko ya zage ka a gaban ka ko ya rubuto ma taksi ya zage ka ko yayi wasika ya zage ka dan me kai ba za ka jure ba zagi kuma yana da makaranta ne karatu shike da makaranta aja aya aja hadisi shike da makaranta zagi baya da makaranta kowa zai iya shi kuma a ranan da ka fara a rannan zaka zo professional ba bukatar sai ka dade kana yi ba haka bane ba amma karatu baka farawa a rannan ka samu profession ba baka isa ba sai ka dade kana yi kuma dan ka dade kana yi ma ba lalle bane ba lalle bane dan kai secondary ka je jami'a kai baye kai waye ka dauka cewa kuma zaka kai ilimin ba lalle bane kila dai kai ilimin cin jarabawa duk shekara da kari over amma duk sunan ka ka gama jami'a lokacin za a rubuta a takardar shaida ta degree ba a cewa fa amma da kari over ya rika haihuwa ba a rubuta wannan wato ka sha da kyar amma kaga ilimi sai an dade ana yi a samu amma dan zagi kuwa wannan baya da makaranta baya bukatun dadewa ana yi dan bakar magana dan habaici wannan baya da makaranta baya bukatun dadewa ana yi idan ka ga dama rana ɗaya sai ka zagi kowa rana ɗaya sai ka yi duk abin da ka dama kan kowa amma karatu ko baya buka dole yana bukatar lokaci dan haka duk abin da za a faɗa maka ko a faɗawa da'awarka kar wannan ya sa kai ka fasa abin da kai imani shi ne gaskiya za ka faɗe shi wajen mutane kar wannan ya sage maka gwiwa ka ji cewa za ka daina dan ka zauna lafiya ba a yin da'awa da zaman lafiya abin nufi babu yanda za a yi ka yi da'awa ta musulunci kuma ka fita salin alin ba tare da an ce maka ba ba tare da an yi kokarin cutar da kai ba in ka san kana son hutu mai son hutu baya samun girma baya samun kima baya samun daraja cikin mutane sai shawuya shike samun girma shike samun kima da daraja wajen mutane hubbus salamati yuthni azma sahibihi anil maali wa yughri al mar'a bil kasali wa yasan azauna lafiya san azauna salin alin yuthni azma sahibihi anil maali shike dan kofar da mai shi baya iya samun ababe na girma na da daraja saboda yana son ya zauna lafiya yana son ya zauna salin alin kar a ce masa kare ce wa yughri al mar'a bil kasali kuma shike ziga mutun ya zama kasalalle ya zama rago amma in ba haka ba dole dai in zaka yi da'awa ta musulunci sai an ce maka abinda baka san a ce maka sai an faɗa maka abinda baka buƙatar a faɗa maka amma kuma haka zaka jure kai ta yi dan ga irin maganganun da manzon Allah ya rinka cin karo da su suka ce in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw tunabi Allah ya ce wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihi da dai ubangiji ba zai musu azaba ba alhalin kana cikin su wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun da dai ubangiji ba zai musu azaba ba in suna istighfari a nan gurin su sun nemi azaba ubangiji ta'ala sai ya nuna ai suna da wani abu na tsaro guda biyu tsaro na farko kasancewar annabi a cikin su dan idan annabi na cikin al'ummar sa duk irin abin da tayi na kangarewa Allah baya azabtar da al'ummar sai in ya cire annabin a cikin su saboda haka kasancewar annabi a cikin su shine tsaro na ba ansa wannan anzil alaina hijar amtir alaina hijaratan minas sama wannan shi ya hana a ansa wannan addu'ar tsaro na biyu wa hum yastaghfirun suna istighfari to me ake nufi da suna istighfari shine wadansu malamai suka ce a cikin su mutan maka akwai masu istighfari sune musulman da suke tare da annabi suka yi imani da shi dan haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da musulman da suka yi imani da su suke istighfari su ne tsaro da ya kange mutanen Makka daga saukar azaba. In ba dan su ba, da sai Allah ya saukar da azabar akan su kamar yadda suka bukata. Amma Allah ce wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun wa ma lahum alla yu'adhibahum Allah. Shin me ke gare su Allah ba zai musu azaba ba? Wa hum yasudduna anil masjidil harami, alhali san hana mutane zuwa masallaci mai alfarma. Sannan kuma wa ma kanu awliya'a, ba su kasance majibinta lamarin masallacin ba. In awliya'uhu illal muttaqun, ai masallaci mai alfarma ba majibincin lamarinsa wanda za a danganta masa masallacin, illal muttaquna, sai masu takawa, sai masu jin tsoron Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To wannan aya sai waɗansu malamai suka ce idan baka zura ido a kanta ba sosai, sai kaga kamar akwai tumka da walwala tsakaninta da ayar da ta wuce. Ayar da ta wuce Ubangiji ya ce wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim, da dai Allah ba zai musu azaba ba matakar kana cikin su. Wa ma kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun, Allah ba zai musu azaba ba matakar a cikin su akwai masu istighfari. To wannan kuma sai ta ce wa ma lahum Allah yu'adhibahum Allah, yo me zai hana Allah ya musu azaba? Ba wani abin da Allah zai hana Allah ya musu azaba. Wa hum yasudduna ala al-masjidil harami, alhalin yasudduna, suna yin saddu an sabilillah, suna kare mutane, su hana mutane zuwa masallaci mai alfarma. Haka ko ya faru a shekara ta 6 lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho shi da sahabbansa mutum 1400, dukkaninsu sun yi ihrami tun daga Zulhulaifa, suna labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaik. Sun zo tsakaninsu da Makka mil 6, amma kafiran Makka suka hana su shiga Makka. Kaga sadduhum anil masjidil haram kenan. Hum alladhina kafaru wa saddukum anil masjidil haram wal hadiya ma'kufan an yabluga mahilla, su ne kafiran da suka kange ku, suka hana ku zuwa masallaci mai alfarma don yin umara, suka hana dabbobi na hadaya da ku goro don aje a yanka su a wajen, duk suka hana su zuwa. To kaga in ko wannan shi ne laifinsu, masu wannan laifin me zai hana Allah musu azaba? Wa ma lahum Allah yu'adhibuhum Allah wa hum yasudduna anil masjidil haram, dai kenan. Sannan wa ma kanu awliya'a, su din ba su cancanci ba ma su zanto ma'abuta masallaci mai alfarma. Masallacin bai kamata a jingina musu shi ba, bai kamata ba a jingina su zuwa ga masallacin. Wa ma kanu awliya'a, in awliya'uhu, ba wanda yake majibincin masallaci mai alfarma, illal muttaquna, sai waɗanda suke masu takawa. Ma'ana dai kamar yadda aya take cewa ma kana lil mushrikina an ya'muru masajidallah shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin nar hum khalidun innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ma'ana mushrikan Makka ba su dace su ce za su raye masallacin Makka ba, alhalin suna shirka, ba su cancanta ba a jingina masallacin awliyahu illa al-muttaqun, wato a cikin wannan sura din kenan. Abin nufi dai ba cin karo da juna tsakanin waccan aya da wannan aya. Wannan aya abin da take nunawa laifin da suke kai na shirka da laifin da suke kai na hana mutane zuwa masallaci mai alfarma, shi kadai ya isa ya sa ai musu azaba. In ba dan annabi na cikin su ba, in ba dan a cikin su akwai wanda suka musulunta suke istighfari, wato ita wannan aya tana nuna cancantar ai musu azaba saboda laifin su. Waccan kuma tana nuna abin da ya kare azabar shine samuwar annabi a cikin su da kuma istighfarin da mummune suke yi. Kamar dai da Allah ce wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahliha muslihun, Ubangiji baya halakar da al'umma dan sun yi zalunci, ma'abuta alqaryu dan sun yi zalunci, Allah baya halakar da su, wa ahliha muslihun, in a cikin su akwai masu son kawo gyara. A gari akwai mabarnata, amma akwai masu son kawo gyara. Kullum masu son kawo gyara su ne masu wa'azi, su ne al'amiruna bil ma'ruf wa nahyuna 'anil munkar, masu umarni da kyakkyawa, masu hana mummuna. To irin wannan su suke zama tsaro a garin, ta yadda Allah ba zai danki garin da azaba ba. In aka neme su aka rasa, ko da akwai masu salaha, mutanen kwarai a karan kansu, amma ba sa hana a yi barna, ba sa yin wa'azi, ba sa umarni da kyakkyawa ko hani daga mummuna, to wannan kadai ba zai sa a kare garin daga azaba ba. Dan hadisi ya tafi da cikin Bukhari, ɗaya daga cikin matan annabi ta tace shi, annuhu laku wa fina salihun, a iya halakar da mu ko da akwai salihan bayi a cikin mu akwai mutane na gari manzo Allah ce na'am idza kasura al-khabath za a iya halakar da ku ko da akwai salihan bayi din matukar barna ta yi rinjaye matukar ayyukan ta'addanci da fasadi a ban kasa suka yi yawa za a iya halakar da ku to kaga tace wa fina salihun a can gurin kuma Allah na nufin al-muslihun wato as-salih mutumin da yake ingantacce a karan kansa nagartaccen bawa a karan kansa amma al-muslih wanda yake ya gyara kansa yana kokarin sauran mutane su gyaru to samuwar irin wannan a gari sune karo a cikin garin sune tsaro na garin wato dan su magadan annabawa ne su dan dukkan wani muslih a ban kasa to a bayan annabi yake annabi mai kawo gyara ne daga nan sai malamai kuma wanda dama an ce warasatul anbiya in sun zanto na gaske malaman da za su karanci gaskiya su isar da gaskiya ga mutane ina fata an fahimta sai Allah ce mi
wa ma kana salatuhum indal bayti illa muka'an wa tasbiya فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً صَلَّرْ دَ سِكِي أَوْلَنْ دَاكِي مِي أَلْفَرْمَا بَتَكَسَنْ شَيْبَ إِلَّا مُكَاءً فَاتِي بِيْتُو دَبَكَ سَنَّا وَتَصْدِيَةً دَ تَافِي دَ هَنُو فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ كُنْ دَنَا عَذَابَ سَبُودَ أَبِنْدَ كُوْ كَسَنْشِي كُنَا إِي نَكَافِرْتِي وَتُو وَنَّا آيَة suko ne na lissafa irin munanan ayyukansu yasudduna anil masjidil haram wannan laifi ne cikin laifukansu wama kanu awliya'a wannan laifi ne cikin laifukansu sannan kuma wama kana salatuhum indal bayti illa muka'an a madadin sallah lokacin da suke dakin ka'aba ba abin da suke illa muka'an face fito da baka ai kun san fito wato mutun ya hura bakin sa dan ya bada sauti sannan wa tasdiya da kuma tafin hannu wannan shine abin da suke yi wato kenan wurin da ya cancanta a kaskantar da kai ga Allah a yi ruku'i a yi sujada wurin da ya cancanta a yi itikafi don bauta ga Ubangiji tun da Allah maɗaukakin sarki tun da can ya ce da annabi Ibrahim da Ismail wahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baiti litta'ifina wala akifina warruka'is sujud wato ku tsarkake wannan ɗaki nawa litta'ifina dan masu dawafi idan sun zo aikin haji ko umara wala akifina dan masu itikafi war ruk'i sujud dan masu ruku'i da sujada masu sallah kenan wannan shine hakikanin abin da ya kamata a yi a ɗakin Ka'aba to amma su kafaran Makka sai suke laifuka manya-manya kamar haka laifi na farko shirka kiran wani Allah sannan laifi na biyu yin tsiraici lokacin da mutum zai je wajen sannan laifi na uku fito da baka laifi na hudu tafi da hannu to ta yaya tafi da hannu da fitan baka za su zama ibada babu yanda za su zama ibada ta yaya wurin da ake bukatar ado da kwalliya sai mutum ya ji tsirara kuma ya dauka hakan ibada ne da neman kusancin Allah babu yanda za a haka ya zama ibada Ubangiji ce ya bani Adama khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu saboda kana bukatar ado ana bukatar sanya tufafi a wurin a tsarkake wajen tsarki ma'anawi a tsarkake wajen tsarki hissi tsarki ma'anawi wato tsarkake wajen daga dukkan maganar da bata dace ba da aiki wanda bai dace ba tsarki hissi shine kawar da dukkan wani datti ko najisa daga wajen wannan shine kowanne masallaci ke bukata at-tahara al-ma'nawiyya wa at-tahara al-hissiyya tsarki na ma'ana da kuma tsarki na ganin ido a kawar da datti a kawar da najasa a kawar da kazanta a kawar da yawo ko majina ko tsummokare daga masallaci sannan kuma a kawar da dukkan maganar da bata dace ba a cikin masallaci zancen da bai dace ba a cikin masallaci kaman kiran wani Allah roƙon wani Allah duk wannan magana ce wanda bata dace ba shirka ce kazanta ce to sannan haka zage-zage haka fito haka kida a cikin masallaci duk wani abu ne wanda bai dace ba ya zama wajibi a tsarkake masallaci daga wannan amma su kuma duk suna yin waɗannan wa ma kana salatuhum indal bayti illa muka'an wa tasdiya da haka Allah ce fuzukul azab bima kuntum takfurun sai Allah ce
innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ الشرور ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون.
wannan aya malamai sun yi maganganu guda biyu dangane da sababin saukarta. Wadansu suka ce sababin saukarta wato abin da ya faru na lokacin da za a tafi yakin Badar. Mutanen Makka sun fito cikin ayari mai yawa wajen mutum 1,000. To ciyar da sojoji mutum 1,000 a hanya abu ne wanda yake mai wahala. Da haka sai mawadatan cikin su dan su karfafi sojojin su dan saboda tsananin adawar su da musulunci da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka dauki nauyin ciyar da waɗannan sojojin komai yawan su, wanda duk inda aka je aka yada zango raƙumi 10 ake yankawa a wajen. Raƙuman goma farko wane ya bayar, goma na biyu wane ya bayar, goma na uku wane, har a zo yakin a koma sun yi wannan alƙawalin sojoji ba za su yi wata ba, wato dan a sami ƙarfin gwiwa na yakar Annabi a mulkushe musulunci. Kaga kenan sun yi dasa yi amfani da dukiyar su don yakar addinin musulunci. To saboda su ne wannan aya ta soka. Waɗansu malaman tafsirin suka ce a'a, bayan an zo an yi yakin Badar din an kashe mutum 70 cikin su, an ribace 70 a matsayin fursunonin yaki, ayarin da Abu Sufyan ke shugabanci na kasuwanci daga kasar Sham, wanda shi mutan Makka suka fito su kare, suka canja hanya suka boyewa Annabi da musulmai ba a gansu ba har suka isa Makka lafiya, ga dukiya, ga riba ta kasuwanci daga Sham. To lokacin da aka gama yakin Badar sai suka ce to dukkan wanda yake da dukiya a cikin wannan ayarin na Abu Sufyan lalle ya bada wani kaso da za a hada wutar rundunar yakin dan aje a yakin Annabi a Madina. Kaga yakin Uhud kenan, dan a dauki fansar abin da ya faru a Badar. To a wannan duk waɗanda suke da hannun jari da yawa a cikin dukiyar suka rika ware manya-manyan dukiyoyi, aka hada runduna mai karfi, ita ma aka tafi da ita dan yakar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbansa. Ko dai wancan ko wannan galibi sun fi ambatan na farko, amma dai idan mutum ya bi malabasat na saukar ayar zai fi karfafa zance na biyu, shi ne sanadiyar saukar ayar. Amma kamar yadda muka shafa da a nan guri, shi ne sababin saukar aya baya nuna takaituwar hukuncin ayar akan sababin. Muna nan dai akan maganar da malami ke cewa al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, abinda ake izina da shi fadin ma'anar ayar ba sababin saukar aya ba. Koda aya ta sauka don wani sababi, don wani dalili, to amma hukuncinta ya shafi wannan sababin, ya shafi duk abin da ya kama da shi daga nan har zuwa lokacin da Allah zai naɗe kasa. Ubangiji ya ce innal ladhina kafaru, lalle waɗanda suka kafirta cikin mutanen Makka, yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, suna ciyar da dukiyoyinsu, suna kashe kuɗaɗensu, liyasuddu an sabilillah, dan su hana mutane bin tafarkin Allah, wato dan su yaƙi mutane da sojansu, su yaƙe su da ƙarfin tattali arziki, su yaƙe su ta kowace hanya, su hana mutane bin tafarkin Allah, su hana mutane musulunci. Ubangiji ce fasayun fi kona, lalle da sannan za su kashe dukiyoyin nasu, sun mata kunu alaihim hasra, sannan dukiyoyin su zame musu abin yi wa nadama, domin lafazin hasra yana nufin ashaddun nadam, mafi tsananin nadama. Kazalika yurihim Allahu amalahum hasaratin alaihim wa ma hum bi kharijin minan nar, kaga hasarat jam'i nan hasra wato guda ɗaya kenan, ya hasratan alal ibad, wato ainihin zai kasance abin yi wa nadama akan su, sun mai gulabuwan sannan kuma a ci nasara a kansu a rinjaye su. Walladhina kafaru ila jahannama yusarun, lalle waɗanda suka kafirta wutar jahannama ita ce makomansu. Wannan aya tana ɗauke da alƙawari game da mummunai duk inda suke, sawa'un mummunai a da, mummunai a yanzu, mummunai a wani lokaci da zai zo nan gaba. Tana ɗauke kuma da labarin shi ne kafirai za su rinka tara dukiya don su yaƙe ku da dukiyoyinsu. A da sun tara sun yaƙi Annabi da sahabbai, sannan a yanzu kuma suna tara dukiya kuma don su yaƙe ku musulmi a duk inda kuke. Ubangiji ce fasayun fi kona, za su kashe dukiyar wajen yaƙar ku, sun mata kunu alaihim hasra, amma kuma abin zai zame musu tsananin nadama tun a nan gidan duniya, sannan tsananin nadama a rayuwa ta barzahu da kuma tsananin dama a ranar tashin kiyama. A nan gidan duniya babu kafirin da za a ɗauki ransa face sai yana mai gamsuwa cewa addinin musulunci shine gaskiya, amma kuma gashi ya riga ya kashe rayuwarsa gaba ɗaya akan yakar musulunci. A lokacin me ya rage yayi? Nadama. Nadama a lokacin da nadama ba ta da amfani. Falam yakun yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana sunnatullahi allati qad khalat fi ibadi wa khasira hunalika al-kafirun. Sannan yayi nadama a rayuwa ta barzahu a cikin kabari bayan an binne shi saboda azaban kabari da zai karo da ita. Sannan kuma yayi nadama a ranar tashin kiyama azabar kabari. Allah ce wala nuziqannahum min al-azab al-adna dun al-azab al-akbar la'allahum yarji'un. Al-azab al-adna waɗansu malaman sun fassara shi da wahalhalu da za su ci karo da su a wajen yaƙi in sun je yaƙi da mummunai, wannan azaba ce makusanciya. Waɗansu malaman sun fassara shi da azabar da za a yi musu wajen ɗaukar rai. Waɗansu malaman sun fassara shi da cewa azabar kabari ake nufi, dan an ce dun al-azab al-akbar kafin babbar azaba. Babbar azaba kuma ita ce ta ranar tashin kiyama. Wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab wa Allahu bighafilin amma ya'malun ko amma ta'malun. Dan haka dai wato wannan alƙawali ne na Ubangiji subhanahu wataala, za su kashe dukiyar ta zame musu nadama, sannan sun mai gulabun da ƙarshe kuma za a rinjaye su, za a ci galaba akan su. Koda kaya kafirai sun ci galaba akan mummunai, to wannan yakan faru ne imma dan Ubangiji ta'ala ya so ya riƙi waɗansu daga cikin mummunai a matsayin shahidai, sai ya ƙaddara kafiran su karkashe waɗansu daga cikin mummunai. Wannan ko ya faru hatta ga waɗansu annabawa an samu mabiyansu sun kashe su. Amma kashe annabi baya nufin kashe da'awar. Da'awar tana nan, dan bayan ya tafi kuma za a samu wato ainihin waɗansu su tashi da ita. Wa ka ayyin min nabiyyin qutil ma'ahu ribbiyyun katirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wama da'ufu wama istakanu wallahu yuhibbu as-sabirin wama kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala al-qawmi al-kafirin. Da kaga kashe annabi ba nuna kashe da'awa, kashe wani jagora na sunna ba nuna kashe sunna ta mutu kenan gaba daya, dan za a samu dinsu zarata da za su taso waɗanda za su fi wanda ya wuce zakalkalewa akan sunna, zakewa akan da'awar sunna. Da haka dan ka gama da malamin sunna baka yi komai ba, waɗansu ne za su taso. To haka da'awar gaskiya take. Dan haka za su yi nadama su kafirai koda sun ci galaba akan ku, dan dai Allah ya rike waɗansu a matsayin shahidai ne. Ko kuma abu na biyu, ku din ba ku yi riko da sababin cin nasara ba. Sababin cin nasara shine tanadin da ya kamata a ce kun yi, tunda Allah ce wa'idulahum mastata'tum min quwwa, ku yi tanadin da kuka iya na ƙarfi sai kuka zauna karazube, sai suka zo suka murƙushe ku suka ci galaba akan ku, kun ganin gurin ku ne kuka ja. Amma Allah ba shi ya saba alƙawali ba, ku kuka saba tanadin da aka ce ku yi ba ku yi ba. Ko kuma a'a, kun yi tanadin da ya dace amma ku din ba akan daidai kuke ba. Idan ba ku akan daidai, Allah na iya ɗora abokin adawar ku akan ku. Idan kuna rigima da fada tsakankanin ku, Allah na iya ɗora abokin adawar ku akan ku. To duka waɗannan ababe ne da ya kamata a yi izina da su. Amma lokacin da mummunai za su yi tanadi ya zanto suna kan daidai, to lalle za su ci nasara akan kafirai. Summa yughlabun wallazina kafaru ila jahannama yuhsharun. Lalle waɗanda suka kafirta jahannama ita ce makomarsu. Za a tara su gaba ɗaya a wuta jahannama. Liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib, dan Ubangiji ya bambance tsakanin al-khabith daga at-tayyib. Al-khabith waɗansu malaman suka ce kafiri kenan, at-tayyib mummuni kenan. Waɗansu malaman suka ce al-khabith wato kenan al-fasad barna, sannan kuma at-tayyib shine as-salah nagarta da salihanci. Wato dan Ubangiji ta'ala ya bambance wannan. To wannan liyamiza Allahu al-khabitha, lam din nan ta ta'allaq bi maza? Waɗansu malaman al-irabance suka ce tana yin ta'alluki ne da summa yughlabuna liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib, wato za a rinjaye su dan Allah ya bambace tsakanin kafiri da mummuni, cewa taimakon sa na ga mummuni, tabarwarsa kuma tana ga kafiri. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin kataba Allahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Kaga liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib. Waɗansu malaman suka ce a'a, li din nan tana da ta'alluki ne da ila jahannama yuhsharuna liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib. Idan an dauki kafirai an kai wata jahannama, to kaga mummune kuma sun tafi aljanna kenan. Kaga tamma tamyiz bain al-khabith wat-tayyib, an bambance tsakanin managarci da kuma lalatacce. Al-khabith abin da yake lalatacce, at-tayyib nagartacce kyakkyawan abu kenan. shine liyamiz Allahul khabisa min at-tayyib wa yaj'al al-khabisa ba'dahu ala ba'din, ubangiji zai daura barna sashi akan sashi, wato haka kafirai za su zama a cikin wuta, wani akan wani, wani akan wani. Mai saukin azaba shine a sama, mai bi masa a kasan sa, mai bi masa a kasan sa, wanda yafi kowa tsananin azaba shine wanda yake karshen kasa. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar yaj'al al-khabisa ba'dahu ala ba'din fayarkumuhu jami'an, ya hawhawar da sashi akan sashi, fayaj'aluhu fi jahannam, gaba daya sanya su cikin wutar jahannama. Ubangiji ya ce ulaika humul khasirun, wannan ke nuna cewa al-khabis da at-tayyib da ake magana jam'i ne, domin al-khabis kaga ai mufradi ne a sigar sa, sannan wa yaj'al al-khabisa ba'dahu ala ba'din kaga shi ma a ganin ido dai mufradi ne, fayarkumuhu jami'an fayaj'aluhu fi jahannam, amma da aka ce ulaika ya nuna taran daidaiku sun zama jam'i, ulaika humul khasirun, lalle waɗannan su ne hasararru waɗanda za su taɓe. Sai ayar ƙarshe da za mu tsaya kanta,
lillazina kafaru yantahu yughfar lahum ma qad salafa wa ya'udu faqad madat sunnatul awwalin وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
قل للذين كفروا كفروا وطن دسك كافرت تيوا إن ينتهو إن سندين أبن دسك ينكافرتي يغفر لهم ما قد سلف زا أيافي مسو زا أكان كري مسو أبن دير غيسو دي أباين نزنو بنسو دكا وان دي كافر تي أدا سي ينزي توبا تو توبا نن دي يتاكن كري دكا نزنو بين دي أباين أتاريه da shirka da kisan kai da shan barasa da zinar duk abin da yayi yughfar lahum ma qad salaf. Wadansu malamai suka ce hatta ma ya ta'allaqu bi huquqil ibad, abin da yaci na dukiyar wani ubangiji ta'ala zai yafe ya biya wannan ranan tashin kiyama a madadinka. Wadansu malamai suka ce a'a, baya hade abin da yake da alaka da haƙƙin mutane. Idan ka je ka daki wani ko ka dauki dukiyar wani sai kai kalmar shahada, abin da kai tsakaninka da Allah an yafe, amma dukiya tunda ta wani ce mayar masa kalmar shahada ba za ta kankare wannan ba. Haka waɗansu malamai suka ce yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin, in suka sake komawa kokan kafirci to fa sunnar Allah game da mutan da ta riga ta gabata, tarihi ya maimaitu, waɗansu sun kafirce aka halaka su, waɗansu suka sake kafircewa aka sake halaka su. Ka gani waja'a fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'a fa'asaw rasul rabbihim fa akhazahum akhzat ar-rabi'a, kaga duk wannan tarihi ne na baya, madat sunnatul awwalin wa qatiluhum hatta la takuna fitna, ku yake su har ya zanto ba a samu shirka ba a ban kasa. Lafazin fitna anan na nufin shirka, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan addini ya zanto gaba ɗayan sa na Allah ne kadai a ban kasa. Wannan ita ce manufar jihadi, ba a yakar mutum dan bambancin yare ko bambancin kabila ko bambancin kasa, ana yakar sa ne dan ya kafirce wa Allah kai kuma kai imani da shi. Fa inin tahau, idan sun daina abin da suke na shirka da hada Allah da wani, fa inna Allah bima ya'maluna basir, ubangiji ta'ala masani ne dangane da abin da suke aikatawa, ko mai kallo ne yana ganin abin da suke aikatawa. Wa in tawallau, in ko suka juya baya an yi musu wa'azi sun kiji, fa'lamu anna Allah maulakum, ku sani ku mumminai ubangiji ta'ala shi ne majibincinku. Zalika bi anna Allah maulal ladina amanu wa anna alkafirina la maula lahum, majibincinku wanda zai ba ku kariya, ya dora ku kan tafarkin shari'a, ya tsare ku daga masu adawa da ku. Ni'mal maula, madalla da majibincin lamari in ya zanto shi ne Allah, wa ni'man nasir, madalla da mai taimako in ya zanto shi ne Allah. Ya ubangiji ka taimake mu, ya ubangiji ka jibinci lamarin mu. Sai yammacin gobe dan Allah ya kai mu game da tafsirin mata, ba gobe za mu fara ba sai jibi talata, jibi talata idan Allah ya kai mu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.